كيف هذا له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Al-Imam Bukhari da ke da rijiyar zaki a wannan gari mai albarka na Kano a wannan yammaci na Laraba, yau 21 ga watan Jumada Thaniya hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440, wanda kuma ke daidai da 27 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2019. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilu Sayyib wa Rafi'ul Kalim Tayyib, wallafar mashhurin malamin nan Al-Imam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala. A wannan shi ne darasin mu na 113 a wannan littafi, inda muke cikin fasali na 17 da yake magana akan أذكار الكرب والغم والحزن والهم. وتو أبندي داتشي مسلمي يلزمتا لوكتين دي كيشكي متدا موا وتترقى توجي كوكما وتيتي زل مينا غبا كوكي كيشكي ومكان تهديسي دبان دبان وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دا الأمر ساعة بدا لا سبحانه يقول حديث عبد الله بن عباس akwai hadisin Anas, akwai hadisin Abu Huraira, akwai hadisin Abu Bakra, akwai Ibn al-Harith, akwai hadisin Asma'u bintu Umais, sannan hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas, wanda shi ne na ƙarshen wanda muka karanta. Kuma da yake cewa wa fi musnad al-Imam Ahmad wa sahih Ibn Hibban an Abdullah ibn Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya zo cikin musnad littafin al-musnad na Imam Ahmad da littafin sahih Ibn Hibban na Ibn Hibban daga Abdullah ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi Allah ya kara alaihi salati da tsira gare shi, kala yake cewa ma asaba 'abdan hammun wala hazanun, babu wata damuwa ko wani bakin ciki da zai samu bawa. فقال سيدي اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يا الله إني باوان كني دم باوان كدم بورك، ناصيتي بيدك مقرقة تاتنا هننك، ماض في حكمك حكمتك كني تبتني أكينا، عدل في قضاءك قدرك لك حكمت عدل شيتي أكينا، أسألك بكل اسم هو لك، ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne, sammaita bihi nafsaka, da ka kirawo kanka da shi ko ka sawa kanka shi, aw anzaltahu fi kitabika, ko ka saukar da shi cikin littafinka, aw allamtahu ahadan min khalqika, ko ka sanar da wani daga cikin bayanka shi, aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib indaka, ko ka keɓanta da sanin sa a cikin ilimin gaibi naka, an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi, ka sanya qur'ani ya zama wato danshin zuciyata, wa nura basari ya zama hasken ganina, wa jala'a huzni ya zama gushewar damuwata, wa dhahaba hammi ya zama gushewar wato bakin cikina, illa adhaba Allahu hammahu wa huznahu, fati Allah ya tafiyar masa damuwarsa da bakin cikinsa, وأبدله مكانه فرحا، يا مسن يا مسا دفرن تكي أمي بقنسا. وانا حديثي كمالي لفتا شوى إمام أحمد يا رويتوشي هكنا ابن حبان يا فتدشي هكنا ابن أبي شيبة تكين المصنف هكنا الحاكم تكين المستدرك بأينهم معلمي دبان دبان sun fitar da wani hadisi. Hadisin an samo shi ne daga Abu Salama al-Juhani جاء القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا الحين إسنادا حديثا أتكون إسنادي وأنا إسنادي وصلت أتكلم على ميسين هند التاشي كمر ابن حبان كمر الحاكم ابن حجر يا حسن أشي أتكلم نتائج الأفكار هكذا ابن القيم أتكلم التفنسى ونسجلاء الأفقام للتفنسى إلام الموقعين للتفنسى شفاء العليم للتفيد أيوة ابن القيم يا بتشي يا إن التاشي كن سنة تنسى أخوي أبو سلمة الجهني ونشير رويته حديثا لقى القاسم بن عبد الرحمن وصلوا سنة شواب أسهم وانين شيء أبو سلمة الجهني بأسهم شفوا وانين لا يدرى من هو فما كما وصلوا سنة شواب كمر ابن معين الرواية عباس الدوري يلا شواب yana jin shine Musa ibn Abdullah al-Juhani ko ne Musa ibn Abdullah al-Juhani wala fitani amintaccen malami ne kuma yana da riwaya daga al-Qasim ibn Abdurrahman saboda haka wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba wannan shine abinda Ibn Rahman Shakir a cikin tahqiqin da Musnad ya tabbatar haka nan Sheikh Nasiruddin al-Albani kuma da shi zabinsa cewa shi wani Abu Salama da baki ta ba san shi ba shine Musa ibn Abdullah al-Juhani wanda amintacce ne sannan ana cewa akwai inqita wato akwai datsewa a cikin sarsalar isnadin ana cewa Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud bai ji komai daga babansa ba ana cewa bai ji wani abu daga babansa ba to amma dai magana mafi inganci shine yana da sama ya ji daga babansa wannan isnadi ne wanda ke tabbatacce wannan isnadi ne tabbatacce shi yasa Nasiruddin al-Albani ya kawo shi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha kira hadisi na 199 a cikin silsila mujalladin ta farko wannan hadisi ya kunshi koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa yayin da wani yake cikin damuwa yake cikin alhammu ko alghammu alhammu kabin da muka fada a baya shine damuwar wani abu da mutum yake sa tsammani nan gaba to alhammu yana da alaka da mustaqbal alhuzun yana da alaka da abin da ya wuce wani abu da ya riga ya faru ya sa mutum cikin damuwa shi yake cewa alhuzun ko alhazan alhammu kuma wani abin da nan gaba yake zullumin ya faru da shi saboda haka yasa shi damuwa shi da alhammu al-gham kuma shine wanda yake ciki wani abu da zai ke cikin sa na damuwa to duka hadisin yana magana akan kowane irin nau'i na damuwa da nau'in damuwar ran adam baya wuce wannan ko dai wani abu da ya riga ya wuce ko wani abu da yake zullumi nan gaba ko wani abu da yake ciki kowanne daga ciki damuwa ce kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sahabban cewa wanda ya samu kansa cikin irin wannan damuwa to ga abin da zai yi waɗannan kalmomi ya kamata waɗannan addu'o'i ya kamata ya koya da kuma dage wajen fadar su zai samu su masu amfani ne gare shi wajen tafiyar masa da damuwarsa idan muka lura waɗannan addu'o'i sun kunshi abubuwa manya-manya waɗanda su ne kusan jigon samun jin daɗin bawa a duniya ko a lahira waɗannan abubuwa guda huɗu manya-manya wanda idan bawa ya san su kuma ya zamana ya rike su a rayuwarsa su yi tasiri a cikin rayuwarsa za su taimaka masa wajen yin daɗin rayuwarsa ta duniya da kuma samu kyakkyawan rabo a lahira da kuma wannan shine babban abin da bawa yake so ya cimma wajen ya kawar wa da kansa kowace irin damuwa sawa'un damuwa ta nan ko damuwa ta can النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك شباب أبن الذي سامباوة فتندى موة تونى أبنى ليكي تناني نندبا ولا حزن قوة دموة تونى أبنى إلقاوتي faqala, sai yace Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, yace ya Allah ni ne ni bawanka ne kuma dan bawanka dan baiwarka. Wannan shine al-aslu al-awwal, shine tahqiq al-ubudiyya lillahi ta'ala. Bawa ya tabbatar da shi bawan Allah ne, ya sadu da gaban Ubangiji subhanahu wataala, ya nuna karayarsa, ya nuna marerecewarsa gaban Allah subhanahu wataala, ya yadda cewa shi ba wani bane face halittar Allah subhanahu wataala. Allah ne ya yi shi, shi bawansa ne, mallakarsa ne, mallakar Allah ne, da shi da iyayensa, mazansu da matansu, na kusa da na nisa, har zuwa Hawwa da Adam, wato tun daga iyayensa na kurkusa har na ƙarshe su ne annabi Adam da Hawwa, dukansu bayin Allah ne. Saboda dukkaninsu su ƙarƙashin bautar Ubangiji subhanahu wataala suke, ba su da wani abu wanda suke nasu ne, su bayin Allah ne, halittarsa ne, mulkinsa ne, sai yadda ya ga dama da su, shi ya halicce su, shi ne Ubangijinsu, shi ne mai kula da su, shi ne mai tafiyar da al’amuransu. Wanda wannan shi zai sa bawa ya ji cewa ba ya da wani lokaci da zai wadatu gabar Ubangiji subhanahu wataala, cikin kowane minti, cikin kowane sakan, cikin kowace kiftawar ido, shi mai bukata ne zuwa ga Allah subhanahu wataala, yana da bukata wajensa, ba ya da wani wanda zai je ya farke ya kai masa kuka in ba Allah ba, ba wani wanda zai share masa hawaye in ba Allah ba. To wannan shine tahqiqul ubudiyya, bawa ya tabbatar da zaman sa na bawansa, bawan Allah subhanahu wataala, yana shi ba ya da wani hukunci nashi, saboda bawa laysa lahu hukmun bi ikhtiyarihi, sai da mai gidansa yayi da shi, in ya ce tafiya tafi, in ya ce zo ya zo, in ya ce zauna ya zauna, ya ce tashi ya tashi, in ya hana shi ya hannu, in ya sa shi ya bi umar. Wannan shi ne bawa, ko wannan shi ne alaƙarsa da wanda yake ban gidansa. To bawan Allah ya ji cewa ba shi da wani zaɓi nashi na kansa, sai abinda Allah subhanahu wataala ya yi da shi. Domin in ya zama yana da zaɓin kansa, to ya zama ba bawan ba kenan, ya zama yantaccen ya da, amma shi bawa ne ƙarƙashin juyawar Ubangiji yake. Kuma bautar da ya miƙa wa Allah subhanahu wataala kai da ita, ita ce ubudiyatu ta'a, ubudiyya ta biyayya, ta yana so da ganin damansa da yardarsa da amincewarsa da biyayyarsa yake wa Allah subhanahu wataala, wannan da'ar yake binsa. Akwai ubudiyatul qahar war rububiyya, bawa ya zama bawan Allah ta ƙarfi da yaji, ko baya so, to ba wannan ake magana ba, kowa bawan Allah ne ya ki ko ya so, tunda ba shi kansa ba Allah ya yi shi, kuma ba shi ke riƙe da kansa ba Allah ke riƙe da shi, ko ya yarda ko bai yarda ba. Wannan ubudiyya ce ta rububiyya, ubudiyyatul rububiyya da ce ta ubudiyyatul qahar, babu wani falala da mutum zai samu ta hanyar wannan. In kullu man fis samawati wa fil ardi illa atir rahmani abda, kowa da kowa sama da ƙasa sai ya ji wa Allah yana bawa. Wannan ubudiyya ce ta rububiyya, babu wanda yake fita daga ƙarƙashinta, da mumini da kafiri, da mai biyayya da marar biyayya, na kirki da wanda ba na kirki ba, da waliyai da shaidanu, dukkaninsu suna ƙarƙashin wannan ubudiyya ta rububiyya. Ita ake magana ba wannan ubudiyatu ta'a, bi ma'ana al'abidu lillah ba al-mu'abbad ba, shi mai bauta wa Allah ne da raɗin kansa da zaɓin kansa da biyayya ga Allah subhanahu wataala. Ubudiyar da Allah subhanahu wataala yake yabon masu irinta, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna, irin wannan ubudiyar, inna ibadi laysa laka 'alayhim sultan, to na ubudiyar wanda Allah yake yabon bayansa da ita, cewa ibadur rahman, wannan ba kowane bawa ne ya shiga ciki ba, kowa bawan Allah ne, amma a nan ba kowane bawa ne ya shiga ciki ba, sai ibadur rahman din da Allah ya sifanta, alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Haka nan da yace inna ibadi laysa laka 'alayhim sultan, bayina baka da iko akan su, ba kowanne bawa yake nufi ba, bayan sa wadanda suka mika wuya gare shi da ubudiyya ta da'a, ubudiyya ta rububiyya, ubudiyya ta da'a ga Ubangiji ta saduda da mika wuya ga Allah subhanahu wataala da raɗin kai da zaɓin kai. Wannan ita ce, wannan irin ta ce Allah subhanahu wataala ya kwarzanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da ita. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولا عبدنا دين عبودية تتاء عبودية تتشوى الله ليعيش با يكي لننسى وأن قوة محاكم عبودية تتشين بي كوية لك الله سبحانه وتعالى قوة للوكت سوناك يتشوى النم مزعي تتشوى الله سبحانه وتعالى قرز التاشد إتياء عنده في متن إسرائيل سبحانه الذي أسرى بعبده kwarzan tashi da ita lokacin da yake magana saukar da alƙur'ani alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'alhu iwaja ala abdihi alkitaba tace kwarzan tashi wajen da'awa wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kana yakunu alayhi libada wala ubudiyya ce ta sharaf kamar da yake cewa baitullah ana nufin masallaci ko ina nufin ka'aba baitullah ko wannan gida na Allah ne ko kana ji cewa kai ka gina kai ka sai filin kai ka gina amma dai kalshe da kai da kaya din mallaka wuya da kai da gidan naka da uwar gidan da ƴaƴan duka inna Allah ne duka mu amma dai za a iya cewa gidanka za a iya cewa buyutan nabi faƙarna fi buyuti kunna sai gidansu ne amma kuma gidajen ai duka mulkin Allah ne to amma Allah subhanahu wataala ya raba masallatai zuwa ga ɗakunansa ko ka'aba ce baitullah alharam wannan ubudiyya ce ta sharaf ta daraja ta ɗaukaka to irin wannan to yanda bawa ya ce Allahumma inni abduka ba yana nufin Allah kai kai ne kawai shikenan ba a'a yana nufin shi mai mika wuya ne mai saduda ne ga Ubangiji subhanahu wataala sai yadda Ubangiji subhanahu wataala ya yi da shi sannan wannan ya kunshi bayan ƙasƙantar da kai ya kunshi al-ibtisalu al-awamiri wa ijtinabu an-nawahi tunda shi bawa ne kaga zai zamo mai bin umarni mai gujewa hani abinda Allah ya ce ya yi a matsayin shi na bawan Allah zai yi abinda Allah ya ce kada ya yi a matsayin shi na bawansa zai bari kuma wannan ya kunshi da wa mul iftiqari ila Allah cewa tunda shi bawa ne ba a matsayin komai yake ba to yana tsananin bukatuwa zuwa ga Ubangijinsa don haka a kowane lokaci cikin bukata yake ga Allah subhanahu wataala Ubangiji subhanahu wataala shi ne mai taimaka masa shi ne mai agaza masa shi ne mai ba shi mafaka gare shi kadai yake dogaro sannan a gurin shi yake nema wannan zai sa zuciyarsa ta zama ba ta da ta'alluki da tarace ga wani ba sai ga Allah wajen soyayya da wajen tsoro da wajen kwaɗayi da fata sannan kuma wannan yana nuna cewa shi bawan Allah ne min jami'ul fi jami'ul wuju ta kowane fuska yana yaro bawan Allah ne bayan girmansa ma bawan Allah ne yana da rai rayin Allah ne bayan mutuwarsa ma bawan Allah ne in yayi da'a a bawan Allah yake in ma ya saba wa Allah a bawan Allah yake in yana da lafiya a bawan Allah yake in an jarrabe shi da wata rashin lafiya yana nan a bawan Allahnsa saboda haka gaba daya da ruhinsa da zuciyarsa da gabobinsa da harshensa duka ya mika su ga Allah subhanahu wataala wannan shine al-aslul awwal ne ginshiki na farko shine tahqiqul ubudiyyati lillahi ta'ala shine Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika ya Allah ni bawanka ne dan bawanka dan baiwarka nasiyati bi yadika nasiyati wato makwarkwadata a hannunka take ma'ana kai ke da iko da ni kai kake da qahru wal qahiru fawqa ibadi kai da qahru ki jujjuya ni sai yadda ka sarrafa ni ba ne zan sarrafa kai ne ba da haka abinda ka ga dama kake yi da ni na ni ka wuya gare ka wannan nasu ya ci da ya rika tana nuna yadda bawa ya wato dauke wani dabara ko wani karfi daga hannunsa inda muke cewa la haula wala quwwata shi ne wannan nasu ya ci da ya rika la haula li wala quwwata illa bika ba ni da wani karfi ba ni da wata dabara da zan iya yi wa kaina in ba da taimakonka ba saboda makwarkwada ta tana hannunka a lokacin da annabi Hud Allah subhanahu wataala yana gaya mana lokacin da mutanensa suka rika cewa inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu muna mu abinda za mu ce maka kawai muna ganin wasu allolinmu ne suka taba ka da taguwa suka dan sa maka taguwa da annabi Hud alayhi salam lokacin da yake mutanensa wa قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذروني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم هناك شيء يكيتشي مسو عند سكتي ان قول الا تراك بعض الهتنا بسوء من المدام تشي كوي wasu abubuwan bautanmu ne suka sa maka taguwa kare ni ushidullah sai ni lalle ina shaida wa Allah kuma ku shaida ba ni ba abinda kuke hada Allah da shi ba kuke hada Allah da shi min dunihi wani ba shi ba fakiduni jami'an ku hada baki gaba daya ku kulla mun makirci ku hada baki ku kulla mun makirci sannan ka ku saurara mu ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na kuma ubangijin ma min dabbatin illa huwa akhuhu bi nasihi babu wata dabba babu wani abu mai yawo a bayan kasa face Allah ke rike da makwarkwadarsa babu da ni da ku duka a hannun Allah ne saboda ka kuje ku ta kulle kulle da zaku ni dai na dogara da shi da ni da ku duk muna hannunsa inna rabbi ala siratin mustaqim dalle ubangiji na yana bisa tafarki madaidaici to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yake koyar da bawa abin da yake nasu yati bi yadika mun yana wato makwarkwada ta tana hannunka ma bin fi hukmuka hukuncinka mai tabbata ne mai zartuwa ne a kaina nan hukunci ya kunshi al-hukmul kauni wal-hukmul shar'i Allah yana da hukunci iri biyu ga mutum akwai hukuncensa da ya riga ya rubuta wa bawa ya kaddara masa tun farko tun halittar mu Allah ya riga ya hukunta komai da zai samu mutum ya riga ya ta abubuwa duk da zai samu mutum mai dadi ko mara dadi Allah subhanahu wataala ya yi wannan hukunci ko babu masa gyara hukunci wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah shi yake hukunci babu mai masa gyara babu mai cewa dan me kuma in yayi hukunci la radda li qada'i ba mai cewa hukuncin nan da yayi ba daidai ba a mayar masa da kayan sa Allah ya ce ma yaftahi Allah lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di abinda duk Allah ya sakarwa mutane na rahama to babu wanda yake riki hakanan abinda ya rike babu wanda ya sai sako shi haka komai yana hannunsa hukunci na shi al-ahkamul qadariyya kina al-kauniyya haka kowane abu ubangiji subhanahu wataala riga ya hukunta shi sannan kuma akwai al-ahkamul shari'iyya hukunce na shari'a ubangiji subhanahu wataala ya saukar ta hanyar annabawansa ta hanyar littafansa da ya saukar zuwa ga annabawansa ake karanta wa mutane na halal da haram na umarni da hani wannan su ake kira hukunce na shari'a hukunce na kaddara ba ya buyar da bawa ya iya da su ko ka so rura kai tafi a ƙarƙashin su abinda Allah ya rubuta maka shi ne zai faru da kai abinda bai rubuta maka ba za ka same shi ba wannan ahkamun ni hukunce ne na Allah na kaddararsa bawa ba shi da zaɓi ko yana so ko baya so ba zai iya saba musu ba. Rashin lafiya, lafiya, arziki, rashin arziki, rayuwa, mutuwa, duk wani abu da ka sani. Ubangiji subhanahu wataala haka ya rubuta, haka kuma zai faru. Wannan hukuncin Allah ne mai zartuwa akan bawa kuma bawa da bai da zabi a kansa. Amma al-ahkamu shar'iyya su ma tabbatattun hukunce-hukunce ne, haka suke hukunce-hukuncen Allah ne. Ya halatta kaza, ya haramta kaza, ya yi umarni da kaza, ya hana kaza. Wannan hukunce-hukuncensa ne na shari'a suna nan. Sai dai a nan Ubangiji subhanahu wataala ya baka dama ka bi ko kaka bi. Kana iya kaza ka saba. Allah ya baka wannan dama, kana iya saba. Ba ma fa ka sani in ka saba ba za ka daina ba, ba fa za ka zama a banza ba. Inna rabbaka la bil mirsad. Shi ba Allah yana nuna da ka. Yana dakon ka. Sauraka ahkamu shar'iyya, wannan Ubangiji ya ba wa dan adam dama ya yi ko kai ya yi. To amma hukuncin kuma yana nan, ko da bai yi ba ba zai canza hukuncin Allah ba. Yanzu da za mu kafirce Allah ya kiyaye. Abinda Ubangiji subhanahu wataala ya ce bibi ki, wannan ba zai canza zaɓin Ubangiji ba, cewa wannan abinda muka yi ki shi Allah yake so, wanda muka ki shi Allah yake so, wanda muka yi shi ne Allah ba su, ba zai canza shi ba don mun ki. Ce to shi kenan, tunda na kula ba kwa so, to shi kenan me kuke so. Bida na wannan da su tuni da ba kwa su shi kenan, ku yi wancan ba kuma ya zan yi shi ma madin fi hukmuka, hukuncin dai yana nan. Haka al-hukmul qadari wal-hukmul shar'i yana nan tabbatacce ba zai tashi ba. Sai dai kawai bambanci tsakaninsu, wancan na kaddara bawa bai da zabi. Haka Allah ya so ya yi ka dogo, haka za ka zama haka ya so ya yi ka gajeri, haka za ka zama gajeri. Ba da kai ba kai da kai iya kara ka tsawo ko ka rage wa kanka tsawo. Wannan hukunci ne na kaddara, hukunci na shari'a shi ma yana nan tabbatacce. To amma kuma an Allah ya sakar maka ma dan a tabbatar da dan Ubangiji su wanda tabbatar da adalcinsa. Ya tabbatar da adalcinsa, da idan ya baka hukunci nan gaba ba za ka ci kuna ba, saboda kai ka zaɓa wa kanka. Shi ne ya ce adlun fiya qada'uka, abinda ka zartar min na kaddara adalci. Duk hukuncin da Allah subhanahu wataala ya riga ya zartarwa da bawa adalci. Al-hukm na farko ya kunshi duka biyu, amma qada wannan yana nufin abinda Ubangiji subhanahu wataala ya riga ya zartar, abinda ya riga ya zartarwa bawa. To babu zalunci a ciki. Sauraka duk abubuwan da Ubangiji subhanahu wataala ya kawo su na shari'a, ya zartar da su na shari'a, illa ba raini Ubangiji ya bayar da duk gaskiya ne. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, babu wani labari da Allah ya bayar wanda ba haka ba, duk gaskiya ne. An yi abinda Allah ya ce an yi kaza, an yi kaza, to ya faru, abu kaza zai faru, to zai faru, duk gaskiya ne. Sannan duk hukunce-hukuncensa, duk wani umarninsa da ya bayar, yi kaza, yi kaza, yi kaza, yi kaza, to akwai maslaha a ciki. Allah bai ce ka yi ba sai don wani abu da zai amfane ka kai, ko ka sani ko ba ka sani ba. Duk kuma abin da ya ce a bari, a bari, a bari, to akwai ɓarna a ciki, akwai cutarwa a ciki, ko ka sani ko ba ka sani ba za ka cuta. To kaga komai nashi daidai yake tafiya. Kasancewar Ubangiji subhanahu wataala nasu ya tuka biyadihi, yana rike da makwarkwadarka, ba shi yake nuna cewa yana cutarka ba. Ce ai wani yana rike da shi a hannunsa sai yadda ya ga dama da shi, don haka aiki na nan zai zalice shi, zai masa ba daidai ba. A'a, Ubangiji nasu ya tuka biyadihi, min dabbatin illa huwa aqdhu bi nasiyatiha, to amma inna rabbi ala siratin ma akan tafarki madaidaici Ubangiji, ma'ana akan adalci ba zalunci. Saboda wanda duk abinda duk ga Allah yayi to yayi shi ne bi mahdi fadlihi ko bi mahdi annahu ko dai falalarsa ya sakar maka bisa ihsani ko kuma ya kama ka bisa adalci domin ubangiji subhanahu wataala ba zai zalunci saboda mai yin zalunci yana yin zalunci ne daddan abu ko dai ya zalunci saboda bukata saboda yana bukata to bukatar ta sa ya zalunci ko kuma ya zalunci saboda jahilci saboda wauta ya sa shi ya zalunci ko kuma ya yi zalunci saboda bai san abin da ake kira adalci ko dai saboda bai san abin da ake kira adalci ba wato ya jahilci adalci ko kuma a saboda mutum ne wanda yake wawa yana yin abubuwa da wauta to duk ubangiji ya waɗannan sifofi sun koyi da shi ubangiji ghaniyyun lil alamin kowa gurin sa yake bukata shi ba bukatar kowa gurin komai ba bukatar komai gurin kowa don haka kaga ba abin da zai sa ya zalunci wani dan yana da bukata sannan ko bi kulli shay'in alim ya san komai bari a ce ya aje abu ba muhallinsa ba ya zama zalunci ba abin da zaka zo kai ba ta ka sani ba kuma yana zalunci ubangiji ya komai da sani yake sannan ubangiji kuma ahkamul hakim ya fi kowa hikima da sani daidai don ka kaga babu abin da zai sa ubangiji subhanahu wataala ya zalunci haka duk abin da Allah subhanahu wataala yayi to adalci ne a cikin shi don haka wanda Allah subhanahu wataala ya dora akan shari'a saboda ya ga cewa wannan dan adam zuciyar shi na san shari'a yana neman shari'a yana neman daidai ubangiji ya yi masa zaman da ta dora shi akan shi wanda kuma ubangiji subhanahu wataala ya ga cewa mai bijirewa ne ubangiji subhanahu wataala ya nutsar da shi ya nemiyar da shi duka abinda ubangiji yayi anan daidai wannan yayi masa falala wannan kuma yayi masa adalci wannan yayi masa falala wannan yayi masa adalci saboda wannan da yayi falala ya kai shi gidan aljanna sai wa Allah subhanahu wataala godiya wannan kuma da yayi adalci ya kai shi gidan ya kai shi wuta yayi masa hukuma to kada ya zuwa sai ta sa Allah bai cuce shi ba wama zalamahum Allah walakin kanu anfusahum wama zalamnahum walakin kanu anfusahum ba mu zalunce su ba ko suka zalunci kanmu ubangiji duk da yana da iko akan komai ala kulli shay'in qadir ba abinda ba Allah ba zai iya yi ba to amma ya tsarkake kanshi daga zalunci wa rabbuka bi zallamin lil abid wallahu yuridu zulman lil abid ubangiji baya nufin zalunta kowa akwai waɗanda suke cewa ai shi Allah ba zai iya yin zaluncin ba saboda zalunci mumtani ne anillah ba zai iya yi ba to kaga in aka ce ba zai iya yi ba to yayin da aka ce Allah baya zalunci ba yake shi to ni yayin da ba za ka iya yin abu ba dan an ce ba ka yi to ba yi gobe sai in za ka iya yin abu amma saboda bai dace ba ka bari to nan yake ubangiji subhanahu wataala babu abin da yake karfin nisa to amma ubangiji ya sifantu da sifofi na kamala to haka ba zai yi ba shi yasa ya tsarkake kansa daga zalunci haramtu zulma ala nafsi na hana kaina zalunci da altu bainakum muharraman fala tazalim kuma na haramta muku zalunci kar ku zalunci ne da haka masu cewa ubangiji subhanahu wataala ghairu qadirin ala zulmi kaga suna taƙaita kudurar Allah kamar yadda zaka duba wani katangar wannan bilal kace ba za ta iya zalunci ba yana da asalin laysa qabilatan lil zulm haka ba yabo bane yabo shine a iya ga mutum da abin da zai iya yi to amma saboda datta ko da girma da abin da bai yi ba to ubangiji subhanahu wataala da ya ga dama duk zai iya yin abin da yake so to amma kuma ya tsarkake kansa daga zalunci ba ya zalunci shi yasa anan ya sifanta hukuncinsa da cewa adalci ne adlun fiya qada to anan wannan shine tushe na biyu wanda bawa ya kamata ya yarda da shi shine yarda da kaddarar Allah subhanahu wataala da hukuncin sa cewa abinda Allah subhanahu wataala ya ga damar faruwa wa kana shi yake kana abinda Allah bai so ya kana ba babu baya wa kana babu abinda yake faruwa a cikin mulkin Allah subhanahu wataala sai da galin daman sa saboda haka bawa a hannun Ubangiji subhanahu wataala yake yana sarrafa shi yadda ya ga dama yana masa hukunci da abinda ya ga dama kuma babu da iya canza hukuncin Allah ko ya mayar da hukuncin Allah don haka rayuwar bawa da mutuwarsa da jin dadin sa da rashin jin dadin sa da samun sa da rashin sa da lafiyar sa da rashin lafiyar sa wannan duk daga Allah ne Ubangiji subhanahu wataala wato bawa ya mayar da dukkan wannan zuwa ga Allah subhanahu wataala idan bawaye da cewa makwarkwadarsa da makwarkwadar dukkan halittu suna hannun Allah subhanahu wataala yake sarrafa su yadda ya so to kaga wannan zai sa masa sanyi a cikin zuciyarsa wannan zai sa masa sanyi a cikin zuciyarsa kuma ya sanya fatansa da kwadayinsa ya koma wajen Allah subhanahu wataala ba zai dauki cewa suwana da wani sune masu iya su bashi ba kuma sune masu iya su hana shi don haka gaba ɗaya tunaninsa da kwadayinsa ya kai mai da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan shine abinda Nabi Hud alaihi salam yayi yayin da yake inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum da yayin da cewa dukkanin mu a hannun Allah muke tona dogara da shi Allah din shine yadda ya ga dama zai yi babu mai sannan ko ba waye da cewa hukuncin Allah duka adalci ne don haka duk abinda ya same shi zai san cewa Ubangiji subhanahu wataala bai zalice shi ba abinda duk ya same shi in mara kyau ne to akwai dalili wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum to duk abinda ya same ku na musiba to saboda abinda hannayen ku ne suka tsoruta wa ya huwan kaseer dan ba Allah yana yafi abubuwa da yawa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur Allah ce idan wata musiba ta same su saboda abinda hannayensu suka aikata lalle dan adam mutuli ne saboda haka bawa ya yarda da cewa Ubangiji subhanahu wataala yana kaddara komai da sababi da kuma hikima wa ma rabbuka bil zalimi lil abid Ubangijin ka ba mai zalintar bayan sa ba sannan yace as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ina roƙonka da duk wani sunan da yake naka ne samaita bihi nafsaka da kasa wa kanka suna da shi aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka aw istaqarta bihi fi ilmi ghaibi indaka ko kake banta da shi a cikin iliminka na gaibi wannan shine al-asl ath-thalith shine tushe na uku shine tawassuli da sunayen Allah subhanahu wataala tawassulu bi asma'illah cewa Allah subhanahu wataala yana da sunaye mafiya kyau wanda yayi umarni da aka ba kafa da su wajen addu'a billahi al-asma'il husna fad'uhu biha ce Allah yana da kyau sunaye mafiya kyau haka ku roƙe shi da su haka mafi kyan abinda bawa zai kama kafa da shi wajen addu'a shine sunayen Allah subhanahu wataala ya kama kafa da sunayen Allah da Ubangiji subhanahu wataala ya kira kanshi da su qulidu Allah a'udhu bir rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna haka ku kira Allah ko ku kira ar-rahman ko wanne ma ku kira wo to Allah yana da sunaye mafiya kyau duk sanda bawa ya zama na yana da zurfin ilimi yana da ilimi mai zurfi dangane da sunayen Allah da sifofinsa to tsoransa da Allah zai karu gwagwadon yadda ka san sunayen Allah ka san sifofin Allah sanin ka kuma ya zama mai zurfi to wannan zai kara maka tsoron Allah subhanahu wataala zai kara maka hararo da girmansa duk wani suna da zaka ci faɗa na Ubangiji za ka ga cewa tasiri a rayuwarka ce Allah mai ji ne Allah masani ne, Allah mai gani ne, Allah mai iko ne, Allah mai rahama ne, Allah mai jin daidai, Allah mai bayarwa ne, Allah mai hanawa ne, dukkan wani suna da zarar ka tuno shi ka kuma wato hango zurfin ma'anarsa, to zai zama yana da tasiri a cikin rayuwarka, zai maka tasiri a cikin rayuwarka, zai kara maka tsoron Allah, zai kara maka muraba, wato muraqabar Ubangiji, kuma zai saka ka kara nisantar saban Allah subhanahu wataala da fadawa cikin abin da zai kusata Ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf, wanda yafi sanin Allah yafi tsoron sa. Da yace ni la a'lamukum billahi la a'lamukum billahi wa akhshakum bihi, na bi ku sanin Allah da haka nake tsoron sa. Shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, kadai masu tsoron Allah daga cikin bayinsa sune malamai. Al-khashiya shine al-khawf al-mashhur bit-ta'zim, ka ji tsoron abu tare da girmama shi, na'am, sai ka kira al-khashiya. Yasa ba a dingina wa kowa sai Allah, la takhshawhum wa khashawni, saboda tsoro ne da yake hada da girmama. Akwai al-khawf nan tsoro ne na dabi'a, kamar da muke tsoron kura ko zaki ko jiji ko wani mugu, wani al-khawf ne, tsoro ne na dabi'a, labarin kamata da shi don gani shi, kamar al-khawf ake ce masa. Amma ita al-khashiya tsoro ne wadda take kara maka sanin, wato take kara maka girman Allah a cikin zuciya. Wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala, ya san sunayensa, ya san sifofinsa, sani na hakika, to wannan tsoronsa ga Allah yakan karu. Saboda haka idan bawa ya cika zuciyarsa da tsoron Allah, ya cika zuciyarsa da sunayen Allah, da halartu girman sunayen Allah, to wannan zai taimaka wajen fitar masa da damuwa, damuwar abin da yake ciki ko abin da ya wuce ko wani abu da zai zo nan gaba. Don haka yi tawassuli da wannan sunaye na Ubangiji gaba daya, ya ce yana tawassuli da su. Kuma sunayen Ubangiji a nan za mu ga ya ce bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka, duk sunan da yake naka ne kai ka kira kanka da shi, wanda ya nuna Allah subhanahu wataala shi yake sawa kansa suna, ba wanda ya sai sawa Allah suna. Ka ce za ka kirkira suna kai wa Allah. Akwai sifofi, sifa babin sifa abin sifat, babinta ya fi zama a buɗe akan al-asma, al-asma tawqifiyya ce. Haka yake cewa ba wani suna na Allah ba, sunaye ne daga cikin sunayen Allah, sai idan an samu nassi a al-Qur'ani ko nassi a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wannan sunan na Allah, aka ga an kira Allah da shi. Amma ba haka ba, duk iya larabcinka duk wani takarda ba za ka gano wannan suna ba. Shi yasa ya ce sammaita bihi nafsaka, to abinda Allah ya sa wa kansa suna, ta yaya za a sani? Abinda kashi uku kashi uku, ko dai anzaltahu fi kitabik, ka saukar da shi a littafi wanda kowa yake karantawa, aw allamtahu ahadan min khalqi, ko ka sanar da wanda cikin bayan da sunan annabawa da manzanni, wato imma bi kitabin aw bi khitabin, ko ta hanyar littafi ko ta hanyar magana Allah ya sanar da wani. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ana sanin sunayen Allah a wajensa ko da ba a sunan a cikin littafin Allah ba, saboda Allah ne ya sanar da shi. Sai kuma wanda yake a wista farta bihi fi ilmin ghaibi indaka, ko ka keɓanta da saninsa a cikin ilimin ka na gaibi. Yana nuna akwai wasu sunayen na Allah da bai saukar da su a littafansa ba, bai sanar da kowa da cikin kayansa ba, shi kaɗai ya bar wa kansa sanin kayansa. Ashe kaga kenan ba a cewa sunayen Allah 99 ne, sunayen Allah 99, Allah yana da wasu sunaye 99 da aka faɗi falalarsu. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana da wasu sunaye 99 waɗanda idan mutum ya kiyaye su zai shiga aljanna. Wana wannan wasu sunaye ne daga cikin sunayensa, amma ba ya rubuta suke da sunayensa ba. In ka ce ina da 1000 zan yi sadaka ne, ke yana da duniya zai yi kamar ta. Kana da wannan 1000 ita dai da kaware take magana. An gane? To shi yasa wannan shine ra'ayin mafi yawancin malamai cewa wannan hadisin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana nufin asru asma'illahi husna. Shine kaulin jumhurul ulama. Shine kaulin jumhurul ulama har al-Qurtubi ya hikaito ma abin nan Nawawi. Nawawi ya hikaito ittifaqi cewa ma malamai su yi aduma akan duka wannan. Ga duba al-Khattabi a cikin littafinsa addu'a. Yayi wannan magana Qurtubi a tafsirinsa Fathul Bari ya kawo Ibn Battal a cikin sharhin Sahih Bukhari malamai da yawa. Ibn Hazm shi ne wanda yake cewa sunan Allah 99 ne babu kayan babu ne su ke nan kwallon wannan kusuri saboda haka wannan su ne akwai sunan Allah 99 da ake kafewa ana sayarwa ana kafewa ana wani sun zo a wani hadisi ne mai rauni wani hadisin wani ibn muslim da imamu cin da zai rauto shi kuma ya rauna da hankali sayarsa a hadisi ne mai rauni hadisin duk waɗanda suka rauto hadisin babu faɗar sunaye da sai wata ruwa ya ɗaya da ta yi wani ibn muslim wanda ake ganin akwai illa a cikinta ya ce zo da ambaton wannan sunayen duka. Don haka idan babu inda aka samu sunan sai a cikin wannan hadisin to bai tabbata ba. Haka wannan kalanda mai sunayen Allah 99 ba fa duka ne sunayen Allah wasu ba sunayen Allah ba gaskiya wasu ba yabo a cikin almuntakin mu ba yabo a cikin almuntakin mu ba yabo a cikin almuntakin mu shi kadai haka ba inda ya zo a sunan Allah shi kadai abdaru da cutarwa tanna a ba ba yanzu ta dai kalle da ce su zabi ba amma dai ka sani dai ba duka ne suke inganta su ba so kuma tsayawa a 99 din wannan ba haka ba ne to shi ne yake cewa سميت به نفسك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك وكيف بنت ده شيء اشكي علمك na gaibi wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wataala yana da ilimin gaibi da babu wanda ya san shi ba saukar da shi a littafin sababai sanar da wani daga cikin annabawansa ba wannan shi ake kira al-ghaibul mutshid cikakken gaibin da Allah ce babu wanda ya san shi a sama ko a ƙasa ba kuma halatta a jingina ba sanin wani sanin wannan gaibi ba da idan har a ce akwai waɗanda suka san gaibu to ya zama wannan awista asarta bihi ya zama ba shi da ma'ana ya za a ce Allah yake banta da shi bayan kuma akwai masu sanin wanda sun san gaibu saboda ya nuna kenan akwai gaibu Allah subhanahu wataala kadai shi ya sanar da shi ya san shi baya cikin littafinsa baya cikin abin da ya gaya wanda shi halittarsa idan ya saukar da abu a cikin littafinsa ko ya gaya wanda cikin halittarsa to ya fita daga cikin gaibun da ake magana a kansa sai dai gaibu bi ma'ana ma gaba anka wannan kuma abu ne mai faɗi ko ba mai baka sani ba a wajenka gaibu ne amma ba shine gaibu da ake cewa gaibu ba yayin da na itilaƙin kalmar gaibu na cewa da ya san gaibu to ba a kawo maganar ya san wani abu a koyi ya san wani abu na koyi ba wannan ake nufi ba saboda ba a itilaƙin wannan a ce ko annabi ya san gaibu ko wani wali ya san gaibu in haka ne to ya zama maganar Allah ce kullu ya alamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah wala aqulu lakum inni a'lamu al ghaib law kuntu a'lamu al ghaiba lastaghfartu min al ghaib wa masani al su da rusu da ba ayoyi basu da mahalli kuma babu wani musulmi da zai fada haka to shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da bawaye tawassuli da waɗannan sunaye wannan shine al-aslu salif tushe na uku sai tushe na hudu an taj'ala al qur'ana rabi'a qalbi sanya Qur'ani ya zama danshin zuciyata ya zama wato damanar zuciyata a rabe shine lokacin damana lokacin saukar ruwan sama sai lokacin saukar ruwan sama lokaci ne da ake samun arziki ake samun ni'ima ake samun walwala ake samun jin dadi wayi suka ji dadi a cikin ruwa ruwa an samu ruwa ruwan sama ya sauka sai tai wa duna albishir sai tai wa duna murna manoma su ta buɗe baki an samu ruwa ai an samu ruwa bara alhamdulillah an samu ruwa mutane su ta jin dadi abinci zai wadatu dabbobi su samu ruwan sha makiyaya su samu wajen kiwo wannan albarkacin damana ne kasa za ta rayu bayan da ta bushe ta ke kashi saboda alqur'ani shine damar da take raye zuciya idan babu ita babu shi a cikin zuciya to zuciya bushewa ta mutu kamar da kasan idan ruwa bai sauka a kan kasa ba take bushewa ta ke kashi abinda yake kanta ya lalace ko yake cikin ta yake fitowa to haka zuciya ita ma take idan babu yayyabi na alqur'ani saboda idan mutum yana son zuciyarsa ta rayu ya zama rayayye to dole sai ya rubuta alqur'ani ya rubuta karanta shi ya rubuta tintintini cikin ma'anoninsa bibiyar hukunce-hukuncensa aiki da wa'azuzzukansa wannan shi ne da raya masa zuciya in ba haka ba zuciya za ta zama matacciya Allah subhanahu wataala ya kira shi rayuwa kazalika auhayna ilayka ruhan min amri ma kunta tadri ma alkitabu wala al-iman lakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila sirat mustaqim wajidi ya kirawo shi ruhi yurdi ruha min amrihi ala man yasha saboda alqur'ani ruhi ne shi yasa shi kansa wanda yake saukarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani mala'ika da jibril ake kirawo shi kirashi ruhu da ruhu saboda abinda yake zuwa da shi na alqur'ani shine rayuwa rayuwa zuciya ba za ta samu wannan ba sai ta karatun alqur'ani da nutso cikin wato ma'anoninsa sai da cewa nura basari kuma qur'ani ya zama hasken ido na hasken gani na don shi zai haskaka min hanya in gane abin da yake daidai in gane wani malami gane ina ya kamata in tura kafata ina ne kai kan tura kafata ba za ka iya gane gaskiya ba da bata sai ta hanyar alqur'ani wala maka zalika nufassiru alayat wala tastabina sabilul mujrimin Allah yana bayani ayoyin sa daki daki dan hanyar makarnata miyagun mutane ta fito fili a santa haka alqur'ani shi yake bayanin abin da yake gaskiya shi yake bayanin abin da yake ba gaskiya ba inna alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam shi yake nuna hanyar da take kowace zama miƙe to ta haka alqur'ani haske ne shi yasa Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha mun sanya shi haske ne جاءكم من الله جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم ولا فتد سوء دفاي زوا حسكي هذا القران شيء ne yake haskaka gaban mutum mutumin duk da ya aje alqurani baya wayarsa baya sauraronsa baya karanta shi baya neman sanin ma'anonin shi wanda a cikin dugo yake magamiya wajala a huzni da kuma tafiyar min da damuwa ta wato wani abu da ya dame ni ya riga ya wuce a baki cikin mintuwa a kwarya wanda haɗa hannu da kuma wanda yake damuwa ta wacce take ta nan gaba wato wani abu da yake ta zullumi nan gaba to mutum ya yi addu'a ya yi tawassuli da waɗannan don haka alqur'ani shi ne tushe na uku sai da tushe na hudu wato mutum ya riƙe alqur'ani ya zama shi ne dausayinsa shi ne haskensa da shi zai haskaka kuma shi ne zai tafiyar masa da dukkan abin da yake ciki na damuwa annabi ya ce illa azhaba allahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha wasu ruwayoyin faraja sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar masa da damuwarsa da baƙin cikinsa ya kuma canza masa da farin ciki a madadinsa a madadinsa wato a madadin wannan damuwa wannan ita ma idan ku lura za mu ga addu'a ce wacce yana cike da abubuwa da yawa yayin da bawa yake karanta ta kuma yana halarto da abin da yake karantawa yana jin sa a cikin sa babu shakka zai masa tasiri wajen tafiyar masa da damuwarsa wannan hadisi ibn al-qayyim yayi sharhin sa a cikin sa da yawa shifaul ali fi mas'alati al-qada'i wal-qadari wat-ta'lim cikin littafin sa al-fawaid cikin littafin sa zadul ma'ad ya dan yi magana sa kadan da littafin sa ad-da'u wad-dawa shi ma yayi magana sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace
amin
da muke da daidai Allah ba da lada na kusuri Allah ya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum